أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا غودي الله منا يبو غريشي يبو دغوديا مرر إياكا دا يسري حدورمو أولنا مريشي كما أولنا مسلاشي من البركة مسلاشي نغلادنشي بيرنو كدو أجيه الجيغاوة a wannan marice na Lahadi 27 ga watan Ramadan a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 9 ga watan 5 a shekara ta 2021 na lissafin miladiya. Kamar yadda muka yi sanarwa a yau insha Allahu ta'ala, wannan shine darasinmu na ƙarshe a wannan shekara, darasin tafsiri da ake gabatarwa a kullum a wannan wata mai albarka. Kuma kamar yadda ku gani insha Allahu ta'ala da ɗan bayanai na sallama da mutane, amma kafin nan na lura da inda muka tsaya jiya tare da ku a ayoyin da aka karanta mana yanzu, naga idan muka ɗauko wannan aya ta ƙarshe, ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum, to muka ɗauko ba za mu iya gama wato sharhi da bayani da karanta abinda muka saba karantawa daga littafin Malam Abdurrahman bin Nasir bin Sa'di da ya rubuta ba. Kuma tunda yau ne za mu yi sallama, sai na ga mu yi amfani da wannan 'yan mintunan tunda akwai jawabai da za a yi na sallama, mu yi magana a kan wani abu da ni alƙawarin za mu yi magana a kansa, tuhumar da waɗanda ba musulmi ba suke wa harkar gado a musulunci. Na ce mana in mun gama ayoyin gado za mu tattauna, sai kuma na manta muka shiga harkar al-muharramat minan nisa bayan an gama gado. To ganin muhimmancin abin kuma da cewa 'yan mintunan la'alla kaɗan ɗin za su ishe mu, in Allah maɗauki ya sa sun ishe mu ɗin, shi yasa na ce mu yi amfani da wannan damar mu tattauna a kan wannan, sai zama ita ce khitam in Allah ya kai mu shekara mai zuwa, ko kuma in Allah ya kaddara mana ci gaba da darussan tafsiri mako mako, sai zama inda zamu tashi shine wannan aya ta ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah ta an fahimta abinda dama na so in bayani a wancan karo in san da'iman Allah madauki dama ya bamu labari duk waɗanda ba musulmi ba sha'awar su ita ce mu bar addinin musulunci mai wani addinin daban ko ba nan su bane a dai bar musulunci kuma wannan tsari da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi ana tuhumarsa da cewa akwai ci bayan a cikinsa akwai kidahumanci hukunce-hukuncen kuma ba su dace da zamani ba za ka ji wannan abin ana yawan sakinsa juzafan su kafirai suna yi haka nan a cikin musulmi rubabbu waɗanda ba su fahimci addinin musulunci yadda ya kamata ba sukan tallafa musu a wannan tunani su rika taya su cewa wasu abubuwan na addini ya kamata a gyara su daga cikin abubuwan da tuhuma ta hau kansa da yawa da za ka ji a bakin musamman ƙungiyoyin kare 'yancin mata kamar da ake kiransu suna tuhumar tsarin gadon musulunci me yasa a musulunci za a ce mace za a bata rabin na namiji to wannan ai ba adalci bane su abinda suke kira shine lalle a samu daidaito abinda suke kira equality dole a samu equality to malamai a musulunci kuma kullun suna ambatawa shi musulunci justice yake tabbatarwa ba kawai ba equality ba equality zai iya zama ba just ba in aka ce a daidaita kowa da kowa ba lalle ya zama wannan shine adalci amma dama meye ma'anar adalci adalci shine ka sanya kowanne abu a mahallin da ya dace to musulunci abin da yake ne haka idan ka duba ba iya maganar gado ba duk dokokin addinin musulunci an gina su ne akan wannan adalci amma shi dan adam gurgurdan irin tarbiyyar da ya tashi da ita gurgurdan irin addinin da yake bi gurgurdan irin fahimtar da ya dauka a rayuwa da tsakafa da kanta da yake kai yakan yi hukunci ga abu gurgurdan wannan fahimtar tasa haka wanda ba musulmi ba tunda bai san addinin musulunci ba kuma bai san hikimar shari'o'in addinin musulunci ba zai iya fadin waɗancan babban abin takeici shine ka samu musulmi ko ƴar musulmi ko dan musulmi shi ma yana tuhumar shari'o'in addinin musulunci da cewa ba su dace da zamani ba ya kamata ai musu kwaskwarima in ba ku manta ba cikin muqaddimar da muka tattauna ko muka yi magana akai dangane da waɗannan shari'o'i musamman abin da ya shafi gado da kuma matan da aka haramta na ambata mana wani wata magana cewa in mun lura manya-manyan usul na addini ginshikan addinin musulunci da aka tashi bayaninsu sai hukunce-hukuncensu suka zo a ƙur'ani a dunƙule sai aka bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sharhin yadda za a yi a cikin hadisi haka aka yi a sallah abinda ke cikin ƙur'ani dangane da sallah shine wa aqimus sala wa atuz zaka ko makamancin wannan akwai ambatan ruku'u akwai ambatan sujada duk a ayoyi amma bayani dake dake na yadda mutum zai yi sallah to sai ya hada da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai wannan sallar zai yi irin yadda musulmi suke yi kalli al-qibla bayan yayi alwala ita ma alwalad da bayani yace Allahu akbar ya karanta Fatiha ya karanta sura ya yi ruku'u ya dago ya tafi sujada ya zauna ya koma sujada ta biyu in dai wannan sallar zaka yi to sai ka hada da hadisi ba dama ka same ta a cikin alqur'ani kun ga sallah ginshiki ce amma ga irin bayanin da aka yi mata a dunkule aka bada shi haka nan aikin haji akwai wasu bayanai tawafi sa'i arafa an ambaci wasu dan in kun gama tsayuwa arfa ku kwararo zuwa musdalifa duk an ambaci wannan a cikin alqur'ani amma abin da ya shafi bayanin rukuni na haji wajibai na haji da sauran ayyuka da za a aika a aikin haji da ake aikatawa aikin haji a ina ake bayyana su a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan zakka in ka zo zakka abin da ke cikin ta bayanin wajibcin ta amma ina za a tabbatar da nisabi da sauran su duk daga ina ne sai ka hada da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma ku duba ku ga wannan mas'aloli guda biyu da harkar gado da harkar tantance da fayyace matan da ya halatta ko ya haramta a aura sai da aka yi maka wani bayani da detail bayani daki-daki yadda duk inda za ka je to ba wata doka da za ka samu da tafi ƙarfin wannan kuma da ibara ma'ana da kalmomi taƙaitattu da suka kunshi ma'anonin da za a buɗe su a yi bayani mai yawa ku duba harkar gado littafai dubu nawa aka yi a kan gado malami a sakandare ma mai koyarwa sai ga ya ce bari ya rubuta littafi a kan gado ko da Hausa ko da Turanci ko irin waɗannan katattaro ballantana manya-manyan malamai da littafan sunna da shuruhin sunna mai suka faɗa a kan harkar gado ga sunan alaf dubban abin da aka rubuta a kan harkar gado duka kuma daga ayoyi guda uku waɗanda duk mun tattauna a kansu wannan dan ya nuna maka abin da ake so shi ne shari'an nan yadda Allah ya faɗa ita za ta wanzu har tashin alƙiyama babu gyara a cikinta yadda Allah ya ce in wani ya mutu a raba kaza a biyo wani kaza a biyo wanta kaza to haka abin zai zauna har ƙiyama ba mai cin gyara a kan haka cin gyara tuhumar Allah ne tuhumar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alƙur'ani to kada in ƙara cin lokaci a kan shimfiɗa daga cikin mafi yawan matsalolin da makiya addinin musulunci suka taɓa dangane da gado shine sun kalli gadon mace suna cewa ai addinin musulunci ya nuna bambanci bai yi adalci ba saboda da aka tashi rabon gado sai aka baiwa mace ko aka baiwa namiji ninkin rabon mace kuma babban abin da suka kalla wanda shi kaɗai suka kalla ba su yi haƙuri sun kalli sauran rabon gadon ba shine kawai faɗin Allah lizzakari mithlu hadzil unthayaini wannan ita ta ja hankalin sai suka ɗauka duk dokokin gadon to duk akan haka aka yi bezin ɗinsu aka sanya su aka wato ɗora su yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayaini sai suka yi tarkizi suka mai da hankali akan wannan wannan shubuha za ka iya mai da ita ta ɓangarori da yawa na farko karan farko abinda ma za ka kalla gaba ɗaya a babin gado Allah subhanahu wa ta'ala abinda ya ɗora harkar rabon gado a kanta shi ne rabon mace shi wannan lizzakar mithlu hadzil unthayaini wata ibara ce wani tsarin zance ne wani salo ne na magana wanda babu wanda ta kai shi kyau da kuma fidda ma'ana da cimma burin da ake so a cimma a wannan bincike ba a ce ina jin muku manta ba mun karanta malam Sa'adi ya ambata ba a ce lil mar'ati ko nisfu malir rajuli ba ko wani shine kuma in ka fassara da cewa lizzakari mithlu hadzil unthayaini abu ɗaya ne in ka ce lilmar'ati nisfu ma lil arrajuli ko mace tana da rabin abin da namiji zai samu to saboda me aka faɗi wannan shi wannan aka faɗe shi a Qur'ani lizzakari mithlu hadzil unthayaini tun farko saboda standard ɗin da ake ɗora ma'ana mi'yarin da ake auna ma'aunin da ake ɗora shi kansa rabon gado shine rabon macen ake kallo saboda ƙoƙarin a kare mata haƙƙinta kun gane zancen ma'ana wannan mahangar a kanta ake ɗora hatta rabon namijin sai an samu rabon macen shine za a ce to rabon macen a baiwa namiji irinsa biyu kaga kenan munfalat ɗin asali da ake fara rabon daga ina ne daga rabon mace to wannan ya nuna muhimmancin macen ba ƙasƙancin mace ba abu na biyu abinda za a duba mecece tukuna mace su masu tuhumar shubuhar da suke kafa hujja da ita shine kawai sun kalli rabon ya mace idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa maza da mata, to abin da za a yi shi ne kamar da muka ambata, su maza a ninka su biyu, mata ala ru'usihinna. Idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa takwas, sai a raba dukiyarsa, in ba kowa sai waɗannan ƴaƴa takwas, biyar maza mata uku, misali sai a raba dukiyar kashi nawa, kashi 13, a ninka adadin mata su kuma maza ala ru'usihinna, wato adadinsu sai a ɗora kawai akan wani. Ma'ana in aka kasa 13, mazan nan guda biyar kowa zai samu kashi biyu, kaga 10 ta ƙare, sai kuma saura nawa, ƙwaya uku, ƙwaya uku nan sai a ɗauka a baiwa mata kowace ɗaya. An fahimci ne, to su iya wannan suka kalla, amma kuma in an kalli mace a musulunci, ba koyaushe mace take zama ƴa kawai ba, ko ba haka ba ne? Yawwa, mace akwai ƴa, akwai uwa, akwai kaka, akwai ƴan uwa, mataki-mataki, kowace a nan mace ce. To ba su kalli menene rabon mata a musulunci ba, sai suka kalli rabon ƴa mace yayin da ta zama ita da namiji. Wannan sai ya ruɗe su, sai suka ɗauka duk inda aka je zancen gado, to haka abin yake. Wannan shi ne kuskuren fahimtar su waɗannan mutane. An gane zancen? Yawwa. Don haka, in muka lura da abin da ya shafi rabon gado a musulunci da kuma auna tsakanin maza da mata, to abin da za a kalla shi ne a duba mecece mace, ba wai kawai ya mace ba. To in muka lura da wannan, to za mu ga cewa lalle musulunci ya yi adalci. Kuma sannan a sani cewa wannan rabon, rabo na gado, ana raba shi ne akwai hali hudu da aka sanya shi a shari'a. Akwai inda mace take fin namiji wajen rabo a hali ya kai guda 30 a rabon gado. Akwai hali wadda in an raba gadon, mace rabon da za ta samu ya fi na namiji, to halin irin wannan halin sun kai 30 a ka'idoji na rabon gado. Akwai kuma inda za ka ga na namiji ya fi na mace, shi kuma hali hudu ne. To don Allah da sun san wannan, za su yi wancan generalization ɗin? Yawwa. Kun ga ashe kenan, rashin sanin abu da jahiltarsa yana sa ka soke shi saboda baka san shi ba. Wani abin da misalai za ka gane, to amma lokacinmu ba ɗan takaitacce ne, ba wurin yin misalan ba ne. Misalin kawai da za a bayar guda ɗaya yanzu, misali ga shi. Ka ɗauki misali a wannan aya, Allah maɗauki da ya ce, yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf wa li abawayhi likulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka hazwa. Kashin aya, in mun lura wannan aya a cikinta, za mu samu cewa akwai wani hali wanda namiji ya fi mace da ninki ɗaya, ma'ana aka ruɓanya rabon mace gida biyu ko guda biyu, shi ne kafan namiji, haka ne? A cikin wannan aya shi ne wannan lidzakari mithlu hadhi al-unthayayn, ai kun santa wannan, kowa ya fahimce ta. To a cikin kuma wannan ayar dai akwai inda akwai halatu tasawi, akwai inda namiji ya daidaita da mace, amma su masu suka ba su kalli wannan ba. Akwai kuma halatin zadatil unsa ala zakari bi thalathati adhaf. Akwai kuma diddai a wannan ayar, akwai inda ita macen gadanta ya fi na namiji hannunki uku. To amma duk saboda ba a karanta fassarar wannan ayar ba, ba a fahimce ta yadda ya kamata ba, to sai aka je ana sukan iya hali ɗaya da shi ne ake yawan riƙewa, ba a san sauran ba. Yanzu misali, inda namiji dai ya fi mace hannunki biyu, kowa ya sani shi ne wannan lidzakari mithlu hadhi al-unthayayn. Amma halat tasawifa ina ne a wannan ayar ina ka samu inda da namiji da mace duka Allah ya daidaita su shine mirasul abi wal ummi ko gadon uwa da gadon uba ko fi halati wujudil abna'i in akwai yaya mutum ya mutu ya bar yaya kuma ya bar uwa da uba suna da rai me za a yi fali kulli wahidin minhuma as-sudus anan kowa kashi ɗaya bisa shida za a bashi a bawa uba kashi ɗaya bisa shida a biwa uwa ma kashi ɗaya bisa shida nan ga equality to ya fito kuma duk a cikin ayan ne ashe mai neman laifi iya laifin kawai zai tsaya bai fahimci sauran abubuwan da ake gaya masa shi yasa sai suka kalli iya wancan suka ɗauka shine gaba ɗaya hukuncin musulunci an danna mace an fifita namiji a kanta to ga wurin da mace da namijin suka zama daidai walida kuma ku duba kamar da muka ambata a ayan nan guda ɗaya layi uku ko layi biyu duk aka faɗi wannan hukuncin aka fifita namiji wuri guda aka daidaita namiji da mace aka kuma fifita mace akan namiji hannunki uku amma nan kun ga ba sa faɗa to wanne ne wannan shi kuma wanne ne halin da mace ta fi namiji har salasatu adu'af shine mirasul binti in aka samu mutum ya mutu ya bar yarsa mace kwaya ɗaya wadda za ta gaji nawa rabi yawwa tana da rabi wa yarithu rajulu allazi huwa al-abu sannan ga namiji wanda shine uba idan mutum ya mutu ya bar yarsa mace guda ɗaya sannan kuma ga uba an fahimta ɗan nan za ta samu nisfi nassin alqur'ani haka Allah yake a bashi ko fa nasibul unsa huna wa hiya albint thalathatu adhaf nasibir rajuli wa huwa aljadd akwai jadd kaka misali shi ma menene in namiji ne za a bashi sudusi ita kuma aka bata nisfi yanzu da nisfi da sudusi me bambancin su nisfi shine kashi ɗaya bisa biyu shine rabi in dukiya ka kasa ta kashi goma sha biyu in ka ce nisfi to shida ne sudusi kuma fa nawa ne biyu to kaga biyu ai sai an samu biyu biyu har guda uku sannan ake samun shida kaga kenan a ce an samu halin da ya mace ta samu rabo kashi uku na namiji wannan a ina ka samu shi ma a Qur'anin yake don haka ashe kenan su kan waɗannan hukunce-hukunce ba tare da la'akari da kallon su baki ɗaya ba shine gurguwar fahimtar da turawa da makiya addini dai baki ɗaya da kuma wato rubabbun musulmi da aka ɗauki hankalinsu suke sukan addininsu suke ganin sai an canza shi suke ɗaukar wannan abu ba tare da fahimtarsa ba wannan dai duka misalai ne don mutum ya gane na farko kuma mai abu na biyu da zamu kalla wajen rabon gado shari'ar musulunci me take kallo an gina abin ne akan jinsi a raba abin jinsi ma'ana jinsi ake kallo me ma'ana jinsi wato abin nan zaman mutum namiji ko ko zaman mace mace an ba shi kaza ne saboda shi namiji ne an ba ta kaza ne saboda ita mace ce ko ko me ake kallo to ba wannan bane ba jinsi ake kallo ba na farko abin da ake kallo darajatul qaraba darajar kusanci shi ake kallo tsakanin wanda zai gadan da wa da mamacin da ya mutu kullama zadat darajatu qarabati alwarisi bil muwarrisi zadat nisbatu almirasi bighadd an-nazar an kawni alwarisi dhakaran aw unsa inda kusanci yafi tsakanin wane da mamaci to abinda zai samu shi wannan wanan ko namiji ne ko mace to zai fi wanda ba shi ba samun gado wajen yawan abinda zai samu kun ga yanzu misali ya ta mamaci tana samun sama da uwa kuma sama da uba kamar da muka yi wannan misali sama da uwa sama da uba ga kun ga a cikin misali mutum ya mutu ga uwarsa ga ubansa ga kuma yarsa da ta fito daga cikinsa waye ya fi kusa da mamaci yarsa
a shar'ance ƴarsa tafi danka da ya fita daga jikinka ya fi kusa da kai fiye da uwa da uba. Wannan kuma ba ana zancen girmama iyaye ba wannan babin ake zance ba, eh, ta babin girmama iyaye dama babin sa daban, amma nan ana zancen gado wa yafi kusa da wani. Wanda yafi kusa da wani kusanci shine wanda ya fito daga jikinka, shine danka yafi kusa da kai sama da nasa mahaifin ko mahaifinka. Abu na biyu da ake kallo shine mawqi'ul jili alwarisi min tasalsulil ajyali, wanda zai gado kuma za a lura da ana sa ran rayuwarsa ta nan gaba za ta fi dadewa, to an fi fifita shi wajen rabon gado sama da wanda rayuwarsa ba a sa ran za ta dade ba. Da haka ga sai ƴaƴa suka fi samun rabo sama da kaka, kaka ya kusa ma barin duniya. Misali dai a tsammani na dan adam, ba ana zancen tsarin mutuwa ba, tsarin mutuwa magana ce ta ajali, amma a yadda aka saba ai da ya fi dadewa in har zai cika shekaru da yawa, shi ko kakafa ko uba ai ana ga kamar sun kusa barin duniya su tafi, to wanda aka fi sa ran zai fi dadewa an fi bashi rabo mai yawa sama da wanda ya kusa tafiya. To wannan shi ma ana kallon sa ba kawai kallon namiji da mace ake yi ba, ana fahimtar abin. Abu na uku da ake kallo wajen raba gado shine al-ib'ul mali al-mulqa ala atikil warisi, wato nauyin daukar nauyi da mutum zai dauka a rayuwarsa ta bangaren dukiya da kuma nauyin iyali da zai dauka shi mai gadar. Wanda yafi daukar nauyi to an fi bashi rabo, yau rabansa ya fi yawa, to a nan ne zancen namiji a fifita shi a kan mace yake tasowa. Namiji akwai nauyi a kansa, akwai iyali, akwai matansa, akwai ƴaƴansa, mace kuwa wajibi ne dama a kan namiji ya ci da ita ya kula da ita. Don haka in aka zo rabo aka baiwa mai ɗaukar nauyin iyali rabon da ya fi na wanda sai dai a kula da shi, ai ba a yi rashin adalci ba, an fahimci abu. To ne abin da musulunci yakan hanga kenan ba waɗannan al'amura ba. To zantuttukan dai suna da yawa, amma da waɗannan ƴan misalan zan takaita, kuma saboda kar mu cinye duka lokacin namu, kuma insha Allahu da shi zai zama mun kawo ƙarshen darussanmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan shekara ta 1442 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shekara mai zuwa cikin ƙoshin lafiya insha Allahu ta'ala, kuma za a dora lokacin ba yawa ne da shi ba, daga an fara sai ka gadan da nan ya kare. To muna fata Allah maimaita mana ya kai mu shekara mai zuwa, amma saboda jawaban da za a yi zan dakata a nan kafin nawa jawabin ya zo insha Allahu da ƙarshe akan abin da ya shafi wannan munasaba. بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. سيدا ذاك الرجل زي أبا زي زوبا سيدا كي ينذك حقولة كتاش هو كاغا منا بسم الله الرحمن
الرحيم كمارين بارك أمبتا مقدشين shugaban wannan kwamiti na marayu kafin wannan masallaci ƙarƙashin karantarwar Sheikh Dr. Abubakar Muhammad Sani, kamar yadda aka sani wannan shine rahoto karo na 8 daga kafa wannan kwamiti. Asusunmu na bara duk da cewa ba a gabatar a gaban jama'a ba, amma an tattara abin da aka riga aka gabatar cewa miliyan 2,344 da wato 500, amma asusunmu a bana ya kama miliyan 3,549,100. Na'am, yadda aka samar kuma aka tattara wannan kuɗaɗe, an samu ruwan kuɗi daga hannun ɗaiɗaikun jama'a wanda suka gudunmawa da shi, wanda ya kai kimanin naira 8,870. Gudunmawa daga Dr. Nuruddin Adegboyin wanda yake a USA, dalili ya zo ya yi service anan a FMC Birnin Kudu, kuma mun haɗu da shi ya ci gaba da fahimtar abin da ake yi, kuma yakan turo sakonsa a duk shekara, don haka wannan shekara ya turo 224. Sannan akwai riba daga kwamitin mu na noma da kasuwanci da ake gudanarwa, an samu ribar 230. Sannan daga gidan wannan kwamiti na haya wanda aka bayar na wakafi, shi ma an sami abin da aka saba a kowace shekara, shi ne 48,000. Jimila ta wannan bangare na kuɗi ruwansu ya kama 1,372,000. Sai kuma kayayyaki na abinci da tufafi da aka tallafa zuwa ga wannan kwamiti, an sami zakkar shinkafa shan shera buhu 23 mai kimar kuɗi ₦414,000. Sannan akwai shinkafa daga wasu bayan Allah ta hannunsu, wato Bala Isiyaku wanda ake cewa Bala Singin, wato kima mai 25 kg da turanci kenan, buhu 15 mai kimar kuɗi ₦180,000. Sannan akwai zakkar alkama buhu 1 da aka samu ita ma mai kimar kuɗi ₦24,000. Sannan akwai tallafin shinkafa daga ƙungiyar wato Buhari for All ta hannun karamar hukumar Birnin Kudu, wanda aka bamu wato 50 kg, buhu mai nauyin kilogram 50 guda 19 da kuma mai nauyin kilogram 25, shi ma wato buhu 35, wanda aka yi musu kima ga fayansu ya kai ₦801,000. An samu ƙarin gudunmawa ailau ta masara buhu 9, an mata kima ₦162,000 daga gwamnatin jiha ta hannun karamar hukuma a ilau da ta wannan gari na Birnin Kudu. Sannan akwai tallafin taliya buwa katan 10 daga wato tallafi ne daga Honorable Suraja Kantoga, wanda ita ma an mata kimar kuɗi ₦40,000 wato da 3. Sannan akwai gudunmawar shinkafa daga Distinguished Senator Saru Muhammad na Kudu 55 kg ko kilogram 5, wanda aka samu buhu 200 mai kimar kuɗi ₦300,000. Akwai gudunmawar atamfofi da yadikan maza wato na ɗinkawa yara domin sallah, wanda suka kai guda 57, wanda an musu kimar kuɗi su ma ₦133,100. Jimla dai ta kayayyakin da aka samu wato masu kima ta ₦2,000,000 da ₦57,100. Wannan shi ne abin da aka samar da wancan kuɗi na ₦3,000,000. Yadda aka sarrafa kuɗaɗen, aka kuma rarraba an yi tallafin kayan abinci ga gidajen marayu. Wannan kwamiti ya tantance gidaje 231, wanda daga cikin yankuna guda 7 da ya yanka wannan gari, an kuma tallafi gidaje 211. Kashi na farko na wannan tallafi, an tallafa wa gidaje 128 kowannensu da shinkafa mai kimar da shinkafa 25 kg mai kimar kuɗi ₦11,000, da man girki shi kuma ₦2 mai kimar kuɗi ₦180,000. Jimla kowannensu ya samu kayan abinci masu kimar ₦12,280. Jimla wannan bangare na wannan rabo ya kashe kuɗi ₦1,636,400. Kashi na biyu na tallafawa, an tallafawa gidaje 73 daga cikin waɗancan gidaje na sama da aka ambata, kowannensu ya samu shinkafa ita ma wadda kimata mai kilogram 25, wanda aka yi musu kuɗi kamar yadda aka ambata 11,100, da kuma masara mudu 3 mai kimar kuɗi ₦1,800, kowannensu shi ma ya karɓi kayan abinci masu kimar kuɗi ₦12,800. Jibula shi ma wannan ɓangare an kashe ₦934,400. Kashi na uku na tallafin gidaje guda 10 aka yi wa taliya ce ta buwa katan 1 mai kimar kuɗi ₦4,300, wanda a kowanne daga cikin gidajen ko wasu daga cikin gidajen, wani daga ciki an ba su masara mudu 3 mai kimar kuɗi ₦1,800, wasu kuma an haɗa musu da man girki shi ma dai ₦2 mai kimar kuɗi ₦1,800, shi ma wannan kashi na uku ya cinye ₦61,000. In an haɗa jimlar wannan ɓangare da aka kashe na tallafin abinci, shi ne kama ₦2,633,800. Sai kashi na uku shi ne inda aka yi wato dinkin sallah ga yara cikin gidaje 231 can da aka tantance suna dauke da yara marayu maza da mata kimanin 803 da muke da su an iya yi wa yara 300 maza da mata dinkin sallah ne kawai a inda aka zabi mazan 150 matan 150 amma hakan ya samu akan kudi naira 270 ciyar da abinci a ranar sallah wanda muke kiran shi wato yatim day an yi yunkurin sallafa a farantawa wannan yara da kuma iyaye ma da suke rike da su a ranar sallah kai tsaye bayan sallar idi akan dafa abinci a gayyace su su zo su wato su ci kuma a dan yi jawabai da su a dan wato faranta musu wanda wannan bangaren an ware masa kuɗi da ya kai naira 237,800 a inda za a sayi wato saniya ta naira 120 da akwai shinkafa buhu ɗaya ta 27,400 sannan kuma akwai man girki na 18,000 sannan akwai taliya kasar ɗaya da 4,300 da kuma kayan haɗi na 30,000 da lemo da ruwa na 20,000 da kuɗin aikin wato sarrafa wannan saniya ɗin da kuma masu girki wato naira 20,000 sannan akwai tallafi ga kwamitocin mu na yau da kullum a inda yake aka warewa kwamitin kula da ilimi naira 85,000 aka warewa kwamitin kula da kiwon lafiya naira 72,000 aka ba da taimako na musamman ga wasu iyaye da zasu aurar da yarinyarsu na naira 50,000 shi ma wannan bangare an hada naira 207,000 a takaitawar wannan rahoto gaba ɗaya shi ne jimla kamar yadda aka ambata an samar da kuɗin nan naira 300,000,000 da 429,100 an kashe daga ciki 300,348,600 abin da ya rage shi ne wato naira 80,500 assalamu alaikum
Allah
saka
wannan kwamiti gaskiya don da yake bibiyar abin da suke suna kokari sosai kuwa kullum ba gano aiki a jiki da aljihu da kwakwalwa kullum shine muna fata Allah ta samu sallar sai daga cikin daga tamu akwai magajin gari shi ma ya karaso muna maka barka da zuwa a gurgurde insha Allah muna da tsokaci daga malamin mu guda biyu farko insha Allah da tarabi ya haya garin kudu za mu bashi lokaci shi ma dan tofa albarkacin bakin sa halin suna miki biya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من ينبغي وبما لم يوانا طالبي إنا مكسلما يرمتع دين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da Allah sa ka biyo mai girma HOD na Department of Islamic Law Faculty of Law Bayero University Dr. Mansur Isa Yalwa da duk zai gabatar da ni abin da zan gabatar ko mukamu sannan ku da zuwa mutanen Bauchi mutanen Masa ni a gurguje abin da zan ce a yi hakuri da ni abubuwa ne ba za su ci kwaya hudu ba na farko dai akan malamin Dr. Abubakar Muhammad Sani Allah ya saka masa da alkhairi la shakka renan da yake yi kowa yana ga alamar ya fara fitar da ƴaƴa masu amfani da juriya da hakuri da jajircewa da hakurin shi dai a kauye zai koya inda duniya ake so wallahi ba za mu same shi a nan ba za mu same shi a wannan kasar ba shi ya san maganar da nake yi kuma ƴan uwa da suka yi rayuwa karatu da shi sun sani amma ya yi haƙuri ya zo yana reno da duk ƙalubalen da yake fuskanta ba abin da za mu ce masa sai Allah ya saka da alkhairi malam abin da duk zan faɗa ma ka riga ka sani abin da kake yi tafsiri yau kuma yana kyautata to kimanin shekara 12 da fara wannan tafsirin naka. Allah ta'ala yana ce da manzansa sallallahu alaihi wasallam, wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamu. To kai da ɗan uwanka, iyayena, malamai, abinda zan ce muku kenan, ayi hakuri a rungumi wannan istiqama din a tsaya kamar yadda Allah ya umarce ku. Kar ku bi maganganu da son zuciya na waɗanda ba su da ilimi, ko waɗanda suka yi ilimin son zuciya kai su wani yanayi. A yi haƙuri, a mutane suna magana cewa Dr. Abubakar Sani ya shigo suratul Nisa yana ta magana akan harka ta fiqhu, bisani ba cewa Dr. Abubakar Sani kafin ya zama masani ɓangaren aƙida, ɓangaren filɗinsa shine shari'a, kamar wanda wannan bisani ba a maganar harka ta sanin lissafi da ya shigo ɓangaren gado kafin ya kasance ya yi girfi a ɓangaren shari'a, ai shi masanin accounting ne. In baka sani ba, ka tambayi wanda suke rayuwa a jada kafin ta zama jada tun tana nada, za su yi ma bayani. Don haka ba abun mamaki ba ne. Abu na gaba shi ne cewa kira ga iyayena, malamai, su haɗa kai don Allah, a yi haƙuri, a ba da gudunmuwa yadda za a ceto ƙasar nan, ta wayar da kai, ta kwantar da hankali a kan halin da ke ciki, da yi wa shugabanni addu'a, da nusar da su, ko Allah zai kama hannayensu zuwa ga abin da yake daidai na alkhairi, ku samu nutsuwa. Duk lokacin da malamai suka ki haɗa kai, to dole za a samu matsaloli da yawa. Don haka iyayena, malamai a ƙasar nan, su yi haƙuri a kau da komai, a rungumi koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a duba al'umar yanayin da ake ciki. Ran mutum ya zama ba komai ba a Najeriya, ya kasance cewa fansa miliyoyin kuɗi aika magana a kai. Don Allah su lura da wannan. Abu na gaba shi ne cewa shugabanninmu, jagororinmu, waɗanda Allah ya ɗora musu nauyi, su yi bakin abin da za su iya, suna yi, su nemi waɗanda za su yi ka ba su shawara, domin wannan rayuwar ba za ka iya kai kaɗai ba sai da waɗanda suke ƙwararru, waɗanda za su ba da shawara, su kuma su yi domin Allah. Su sani cewa in kujera ce ta mulki, kafin su hau wasu sun hau, kuma za su sauka wasu ma za su hau, kamar motar haya ce. Ka yi abin da cewa tarihi ba zai manta da kai ba ta ɓangaren alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara taimaka musu. Ɓangare na ƙarshe shi ne ɓangaren matasa, wanda wannan majalisi yana cikin majalisin da yake ɗiban matasa, idanuwan al'umma, ƙashin bayan al'umma. Ina kira gare ku cewa a yi ƙoƙari a fahimci menene addini, fahimta mai ƙyaƙƙiya, musamman yanzu ku kuna cikin rayuwa ta digital, ba auto ba, barantana manual, an tashi daga nan. Don haka duk abin da ake jehowa a social media, in kana kwasa za a gurɓata maka tunani. Shi yasa ake samun matasa abu kaɗan na harka ta ilimi suke tsoma baki, har wani wanda yake cewa ya isa yin magana akan ilimi, in yayi kaga matashi yana fitowa yana ƙaryata shi. Wannan bala'i ne na social media. Don haka a yi karatu, iyayena, malamai, al'ulama ur-rabbaniyun, Allah ya hore mana su a wannan ƙasa, a kusance su domin a samu ribar zama, yanda za a amfana zuwa gaba ya kasance ku ne za ku kasance kuna riƙe da ƙasar. Na'am, ku ne kuke riƙe da ƙasar. Duk wanda ya samu shekara 70 rakiya yake muku, ƴan uwa. Ku daina tunanin arziki na yau da gobe na gaggawa, wanda yake cewa kuɗi kuɗi ko me ba mutunci sai kuɗi. A kau da wannan tunanin, a rungumi harka ta abin da yake zai amfanar da ku. Kaga harkar ciniki ɗin nan online da ake tabinta, ake damfara, ina kira gare ku, ku yi takatsantsan. To wannan gaban ne nake
kira ga waɗanda suke kokari su yi joni su alakanta fatuwarsu da fatuwar malaminmu gashi a zaune da Abubakar Sani akan irin wannan abubuwa na ciniki na online. Ina kira gare su don Allah ya kaddu fatuwar da yake a wannan gurin gaƙoƙin irin wannan su fahimta tukunna. Ni na tabbatar da yi fatuwa akan duk cinikin da ake online ya halatta ba, amma jin na san ci da yake baya bin karatuttuka ko faɗakarwa ta wasu domin ya ga me yake gudana online sai a je a jona domin wata biyan bukata da maganarsa. Don haka ba zai yiwu ba irin damfarar da aka zo aka yi kwanaki ta wannan mutum da ya tattara kuɗi a Najeriya da yawa hannun garin ya zo, wasu an yi su magana aka suka ce cewa wai kyashi ake musu, wanda da ƙarshe an kama shi kuma bincike ya tabbatar cewa akwai bautar wani Allah ma a cikin tsarinsa wanda ya ɗora ne akan Bitcoin. Shi kuma Bitcoin har yanzu malamai suna kai kawo a kansa, zai zama kuɗi ne ko ba zai zama kuɗi ba, wasu sun ce kuɗi ne, wasu ne ba kuɗi ba ne, wasu ƙasashen kuma sun yarda akan cewa zai iya zama, wasu kuma sun ki yarda cewa ba kuɗi ba ne. Ina jin har yanzu Central Bank na Najeriya Bitcoin bai yarda da cewa kuɗi ba ne, ya ɗora akan wannan. To mutane, har wani ya ce dokta ya yi fatawa kuma ba laifi in ka samu ninkin ba ninkin miliyoyi ba wani abu, ya ɗora fatawarsa akan wannan. Ina ga cewa bai fahimci fatawar dokta Abubakar Sani ba. Da haka matasa ku takatsan dan da wannan irin abubuwa na ciniki na zamani. Ina roƙon Allah subhanahu wataala ya sa albarka sarakunan mu, Allah ya kare su da lafiya. Sarkin dutse da yake ba mu gudunmawa, Allah ya kare shi da lafiya. Sannan hakimin birnin Kudu, Allah subhanahu wataala ya kara taimaka masa da shi da digacansa, wanda yake cewa sanin kowa ne sarautar gidan birnin Kudu bangaren Fulani sarauta ce wacce take ta addinin musulunci, domin shi sarki Kudu Suleiman na malami bayan gumurzun da aka yi da sarkin Kudu Toro bangaren Haɗe ya gudu dingi, aka ɗauko shi aka bayi sarauta, wanda cewa baya ‘ya’yansa irin sarkin Kudu Muhammad Murabus da sarkin Kudu Muhammad Sani da sarkin Kudu Abdullahi da sarkin Kudu Yakubu na ɗaya har zuwa Yakubu na biyu da sauransu, dukkaninsu za ka ga cewa ɗari ne na addinin musulunci. Don haka ina kira ga sarakunan nan namu su rigumu wannan abin kima da daraja da matsayi nasu, wallahi in sun koma sun rike addinin musulunci sun koma ba shi gudunmawa. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace waɗanda muka rasa su, Allah ji kansu, ba rai yanzu mu samu wannan gatan ba. Allah ka raba mu da corona, Allah ka raba mu da corona, Allah ka ji kan waɗanda muka rasa, marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya. Ku yi hakuri, surutu ne da ni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Allah zaka a lokaci na gaba zamu fara shi daga bakin da Kamisar Isa ya ba babban imami na ITU HOD na Sanchilo na BUK.
Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Salatu Wassalamu ala Ashrafin Nabiyina wa Imamil Mursalin Nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من شكي دفرين شكي بعند نكي إسال بغيسوا تبير مماوا وشي مالا من أكما أبانا فضيلة الشيخ أبو عبد الوهاب أبو بكر محمد الثاني jagoranmu tun a da kuma har yanzu, musamman kuma a cikin harka ta karatun addinin musulunci da kuma tarbiyya ta karantar da al'umma a manhaji na ahlus sunnati wal jama'a. Wannan majalisi, duk da cewa ba na garin birnin Kudu amma ji nake a koyaushe, ni almajiri ne a cikin wannan majalisi, kasancewar dukkan abin da muke karantarwa a matsayinmu na ɗaliban ilimi a wurare daban-daban a arewacin Najeriya, da yawa daga cikin sa'annina da tsarekuna waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya ba mu dama muke karantarwa a wurare daban-daban, duk muna yi ne a matsayin reshi na abin da muka karanta ko kuma muka koya ko daga karatu kai tsaye ko kuma daga dabi'u na tarbiya daga wurin shi malam da yake karantarwa a wannan masallaci ba za mu gushe ba ba abin da za mu iya biyan sa da shi sama da abubuwa guda biyu na farko shine mu ci gaba da yi masa addu'a Allah ya kara masa dacewa Allah ya kare masa sabati akan wannan aiki da ya dauka na da'awa zuwa tafarki na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara albarka ga zuriyarsa Allah ya tsawaita kwanakin sa da shekarun sa Allah kuma ya bashi kyakkyawan karshe sannan kuma abu na biyu shine mu ci gaba da nuna masa kauna tsakanin mu da Allah duk inda muke muna tare da shi muna bin sa a duk inda yake wallahi saboda kauna ce wanda Allah madaukakin sarki shi ya dasa ta a zukatan mu sakamakon irin tsarin da Allah madaukakin sarki ya bashi na hikimar tafiya da dalibansa ba shine kadai malamin mu ba ko yaushe ina fada waɗanda muka yi karatu a wurin su suna da yawa amma shi ya zama daban saboda na tabbatar kuma shaida ne cewa malam daban yake a wajen tsarin tafiyar da dalibai to muna fata Allah ubangiji ya tsawaita kwanan sa ya ci gaba da jin farin ciki a duk inda ya gan mu muna karantarwa yana tuna masa da lokacin da muke kanana muna zaune muna karatu a gaban sa yanzu har Allah ya sa waɗansu ma suna karatu a gaban mu wannan shine abinda mu ma duka muke fata Allah ya bamu albarka da zamu karantar da waɗansu har su ma su zama farin cikin mu da zamu ga suna karantar da waɗansu da haka ne sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ilimin musulunci ya yadu kuma da haka ne kasar mu da kuma dukkan yankunan mu na addinin musulunci za su samu ci gaba irin ci gaban da na baya suka samu bayan wannan kuma na so a ce da yayana Dr. Usman Ibrahim Suleiman Abu Hibatullah da shine zai jawabi a madadin mu domin ko yaushe in muka zo ina yi ko kuma fadilatul qadi Hassan Shu'aibu Shinge Abu Sinan ko kuma Imam Sheikh Muhammad Abu Uwais waɗannan su ne tawagar da muke tafe da su kuma kamar yadda muka saba wani lokaci mukan zo da yawa amma da yake ayyukan suna da yawa domin mun wakilci waɗansu ne inda za a ce za mu ɗebo tawaga ce gaba ɗaya ta almajiran malam mun mu zo da masan da malam ya faɗa ina ji ba za ku iya cinye masar ba amma Allah ya sa bida'atuna muzja wa awfu lana alkayla wa tasadduqu alaina Allah ya saka da alkhairi abinda nake so in faɗa na ƙarshe shine yi mana nasiha gaba ɗayan mu da kuma ku da kuke cincirin da ku cika a nan muna jin farin ciki kwarai da gaske in na zo na ga adadin mutane waɗanda suke sauraron wannan karatu banda waɗanda suke sauraro ta social media waɗanda suke ƙoƙari cikin almajiran malam a nan wajen watsa wannan karatu har yake isa zuwa gare mu dukkanmu da almajiranmu da malamanmu kowa yana son sauraron karatu tukan malam wallahi yawanci ba wai don harukan da yake faɗa na karantarwan ba ina tunawa da abin nan Imam Malik ibn Anas lokacin yana karami yana dan shekara 6 mahaifiyarsa Aliya takan masa rawani ta ce masa ya je majalisin wato abin nan Rabi'a ibn Abi Abdurrahman Farruf ya je ya saurari ya je zauna a majalisin tana ce masa karka je ka koyo harukan karatu wa khudh min adabihi wa samtihi ka je ka koyo wato dabi'unsa ka je ka koyo wato abubuwa da zaka iya wato dabi'antuwa da su na adab su ne abinda nake so ka koyo ba karatun ba galibin mutumin da yake sauraron malam ya fi sauraro domin koyon manhaji na karantarwa sama da harufan karatu harufan karatu kana iya ji a wurin kowa amma waɗannan dabi'un su ne suka fi tsada kuma su ne wanda ba a samun su a ko'ina don haka ina kira gare ku da cewa babban abin da za ku tasirantu da shi tsakani da Allah yanzu ba kishirwar karatu ko masu karantarwa muka rasa ba a Najeriya kishirwar aiki shi ya fi damunmu da kuma gaskata aikinka ya gaskata karatunka shi ne abin da muka rasa da kuma waɗanda suke da irin wannan da za su karantar da mu da gaske sun yi kaɗan to duk in Allah ya albarkace ka da samun malamin da za ka yi karatu a wurinsa ka ji alfaharin za ka yi koyi da komi na aikinsa dukkan ku nan kuna da malamai banda shi malam, amma zaka iya samun cewa akwai malamin da ko a TV kake sauraron sa ko kuma audio ko kake jin sa, zaka iya jin cewa wannan karatun kawai kake koya amma dabi'u kuma ka bar masa kayan sa, amma ka samu wanda duka zaka dauka ba kowa bane ake samun wanda. To mu yi kokari wajen ganin menene zaka koya a wurin kowane malami, kowane malami da baiwar da Allah ya masa, sai kai kokarin koya bayan kuma karatun. Sannan kuma mu yi kokarin zama kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke wajen jin tafsiri. Mu yawanci abinda muka fi damuwa da shi a cikin tafsiri shine dadin muryar alaramman da ke karantawa da kuma wato kaifin basira da kuma zakin harshe irin na shi malamin wajen fassara abinda ake karantawa. Galibi shi muka fi mai da hankali in aka tashi ya ka ji dadin tafsirin yau. To amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka yi tafsiri ko aka ga mai tafsiri ko da na aya ɗaya ne, damuwar su ita ce menene sakon da yake ciki su yi aiki da shi. Yanzu ta yi inda za ka yi wa kanka muhasaba daga ran da aka fara karatun nan zuwa yau, ba ana magana za a rube ba, an karanta ayoyi a cikin suratul nisa, an faro tun daga ayoyin suratul Ali Imran aka zo aka shiga. Yanzu daga farkon karatun nan zuwa yanzu, don Allah a tunaninka wata aya ce guda ɗaya kai aiki da ita, kai wa kanka muhasaba. Ai an karanta ayoyi da yawa na ahkam daga farkon suratul nisa, an yi magana akan marayu, ga bayani da aka faɗa akan asusun marayu anan, wace gudumawa ta bayar kai akan marayu da Allah madaukakin sarki ya jera kusan shafi guda na farkon suratul nisa, duk magana ne akan marayu da haƙoƙinsu. Sannan sai kuma mu da muke da iyalai da kuma ku da yawa daga cikin matasa da ba sa da iyalan, da ka ji magana akan mata, shin wani tanadi ka yi idan har baka riga ka fara aiki da ayar ta maganar haƙoƙin mata da Allah madaukakin sarki ya yi wanda ka ji, wani tanadi kai wa kanka akan in ka zo ka yi aure za ka yi ƙoƙarin ɗabbaka waɗannan ayoyi, idan kuma ka riga ka yi auren yanzu wace ayar kai aiki da ita wanda jin wannan karatun ya canza tsarin zamantakewarka da iyalinka. Sannan bayan wannan kuma maganar hukunce-hukuncen aure da kuka ji da yawa waɗanda aka haramta a aura daga ɓangaren mata, sannan da kuma sauran ayoyin da suka biyo baya. Misalin da zan ba mu a nan shine yadda ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an saukar da man zalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un a suratul baqara. Wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ake ce Abu Dahdah yace ya rasulullah, yanzu Allah ne yake neman rance a wurin mu, shi ya ji aya amma bai gane tafsirin ta ba. Yanzu Allah ne yake neman rance a wurin mu, yace kware Allah yana nema ku bashi rance daga dukiyarku, shi kuma in yazo biyan ku sai ya ninninka muku sama da abinda kuka bashi a zafin kafira. Yana jin wannan tafsiri a lokacin, ka gane yanda sahabbai suke, sai ce to ya rasulullah, in dai haka ne Allah ke neman rance a wurin mu, mafi girman dukiyar da nake da ita, mafi darajar abinda na mallaka shine lambuna gonata wanda ita ce dukkan tattalin arzikinsa a nan yake, sannan dukkan savings ɗinsa na rayuwa da investments ɗinsa a nan yake. Kai ba ma haka ba, wai wai ana tsinka ya saya ya sai abinci ba, wannan lambun shine gidansa, iyalansa ma a ciki suke. Sai ce to ya rasulullah, na baiwa Allah rancen wannan gonar kuma na bayar da shi saboda Allah. Sai ya tashi don ya nuna da gaske yake, ya je ya yi sallama daga kofar lambun, bai taka ya shiga ba don yana ci cewa wannan lambun yanzu ba nasa bane. Sai ce ya ummar Dahdah, ki tattara ke da ƴaƴanki da komatsanki ki fito, domin wannan gona yanzu ba tawa bace na bada ita ga Allah. Ita ko matar saboda ita ma ta yarda, kaga kamar kai ne ka zo ka ji tafsiri ka gane, lokacin da ka ji ka je ka gaya wa iyalinka, ita kuma lokacin ta taya ka aiki da shi, sai ta tattara ta ɗauko ɗanta. Ɗanta ya ɗauko dabinon ya fara ci, ta fauce na hannunsa, ta ce wannan dabino yanzu ba namu bane, saboda mijinta daga hanya ya gaya mata daga waje, ba ta tsaya tana an yi shawara da ita ya zai yanke hukunci ba tare da ya zo sun tattauna ba. A lokacin ta kaɗe ta tattara, ba ta ɗauki ko dabino ƙwaya ɗaya don a yi guziri da shi ba, ta fito alhali lokacin ba sa da wani gida sai nan, yanzu in ya fito ne za a yi shawara ina za su koma. Wannan haka ne suke da tafsiri fa.
da wanda ya ji a gabansa da wanda aka je aka isar masa mu ya muke da tafsirin alqur'ani zamu dade muna jin ayoyi amma kuma zamu dade kafin mu fara aiki da shi ummuna aisha Allah ya kare yarda gare ta dalibinta masruk yana yawan tambaya ya tambaya mai hukuncin kaza yana cewa ina ji da wannan malama ta babu wata matsala da na taba tambayar ta bata iya tawarware ba har yana takara wa sauran abokanta waɗanda suke almajiranci a wurin waɗansu sahabban waɗanda ba Aisha ba sai yake tambayar ta tambayoyi mai yawa take ce masa lima tuksiru hujjatallahi ala nafsi mita kace yawan tambaya ne kana ta tara hujjojin Allah akan ka a kullama ta altani anhu amilta bihi duk abin da kake tambaya ta kana aiki da shi ne to yanzu yawan tambayoyi da yawan abin da muke ji wanda bamu tambaya ba muna yi wa kanmu hisabi cewa mun yi aiki da su kafin mu nemi sani na gaba Allah ya mana muwafaka ya bamu dacewa ya tsara wa malam lafiya wannan komiti na marayu yana daga cikin abin da nake sha'awa in zo in ji wato bayanin rahoto na wannan komiti na marayu wanda yanzu malam Usman yake cewa shi ma bai taba jin wani komitin marayu a iya saninsa da yake da ƙarfi na aikin da yake yi kamar irin wannan komiti ba Allah ya ƙara albarka Allah ya ƙara albarka kamar yadda ake da komiti na marayu Allah ya sa zuwa nan gaba kuma akwai komiti na tazwijul ayama a rinka auren da gwagware daga cikin abin da aka samu assalamu alaikum wa rahmatullah
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu an yi bayanai kuma masu gamsarwa alhamdulillah da farko ina miƙa godiya ga mai girma shugaban karbar hukumar birnin kudu Alhaji Muhammad Idris wanda ya halarci wannan wuri da kansa da kuma mai girma sarkin kudu kuma hakimin birnin kudu da shi ma iya turo wakili babanmu Zarenawa da kuma manyan yayyenmu da suka halarci wannan wuri dukkan su muna fatan Allah mai saka musu da alheri maganganu da malamai suka yi hakika ba zan tsaya in ce wasu ba haka ba ne amma dai wani abin an faɗe shi a mahallin duk da kuke ganin su malamai ne ba ni ne ɗalibin su ba abokan karatu ne mun zauna tare da su kuma mun fa'idanta kowa san irin amfanar da ake a garin nan da Dr. Rabiu da irin karantarwa da yake da hudubobinsa da majalisinsa na fiqhul malikiya a wannan masallaci da sahihul bukhari da ake wuni a kansa da amfanar da ake ba kaɗan ba ce muna roƙon Allah mu yake ƙara masa albarka Allah ya saka masa da alheri su Dr. Mansur Isa Yalwa head of department ne na Islamic law gaba ɗaya na BUK yau duka BUK kuma sannan shine limamin makarantar ATBU Abubakar Tafawa Balewa University of Technology to Dr. Usman Ibrahim Giya ɗaya da alkali Hassan Shinge shi yanzu alkali ne na kotu da kuke ganin safarin nan ba fulatin ne da malam Shitu duka manyan malamai ne kuma kowa da majalisinsa da yake karantarwa alhamdulillah a Bauchi kamar yadda shugaba cewa manya ambata cewa duk lokacin da aka gayyace su suna zuwa gaskiya ba gayyata su muke ba kauna ce ta sa suke zuwa kowace shekara daga sun ji cewa za a rufe tafsiri sai su ga kamar haƙƙinsu ne su zo to gaskiya muna godiya Allah ya saka muku da alheri babbar cajin ne kare yau yau cikin abin da ya shafi wannan karatu da fara shi a wannan shekara kamar yadda sauran shekaru da suka gabata babu wanda ya cancanci a yi masa godiya sosai irin kuku da kuka daure kuke halarta kuka bar ayyukanku ga yunwa da kishirwa zo ku zauna don sauraren karatun sannan kuma da bayin Allah da suka gina wannan masallaci ko wanda ya gina wannan masallaci kamar da chairman ya ishara zuwa gazancen sa da buƙatar a kowane lokaci kar mu manta da su wajen ai musu addu'a Allah saka musu da alheri kuma iyayensa Allah ya kai haske kabarinsu Allah ya sa aljanna ce makomar su wannan gida baki ɗayan sa yadda Allah madauke ba su haɗin kai wajen kuma taimakon addini da sauran ayyukan alheri Allah ya ƙara ci gaba da ba su wannan haɗin kai da son junan su da kuma Allah madauki kuma ya gafartawa mai gida da ya rasu shekarar da ta gabata muna cikin harkar corona alhamdulillah dai Allah ya tsare mu daga gare ta kuma ba a samu an yi tafsiri ba amma mun yi babban rashi na babar mu ita mahaifiyar da Tarabi kuma mahaifiya ta gidan baki daya muna fata Allah madauki ya sa aljanna ce makomar ta kuma Allah ya gafarta mata da yayansa Alhaji Jafaru duk lokaci daya aka yi rashin kuma lokacin da yake babu tafsiri bare ba a zauna an kadu ba kuma kwanan nan haka mun yi rashin mahaifiyar mu ita ma babar mu babar dan uwan mu Abdul Mumini Ibrahim da duk dai a wannan kwanakin duk muka rasa in muka ce zamu lissafa adadin wanda muka rasa dai ai musu addu'a wasu sunan su duk ba zai iya zuwa a yanzu ba amma duk wanda muka rasa sawa'un a nan birnin Kudu da dukkan garuruwan mu na musulmi muna fata Allah madauki ya gafarta musu abinda ya shafi waɗanda suka taimaka wajen nakalin wannan karatu musamman yan kwamitin nan da kullun safe da rana tunanin su ayi mitin ya za a yi a tsara kaza har muke ganin ana yada karatun nan da kudin su da aljihun su suke zuwa su kai karatun nan Bauchi akai ina ne har a sa a Sunna TV da duk tashoshin nan da kuke ji ana sawa duk yunkurin su ne su suke ba abin da nake ba su kuma alhamdulillah ba su taba yin ciwon baki akan wani abu ba haka kullun na tashi magana su nake fara ambato Allah subhanahu wataala ya saka musu da alheri sannan wanda suka dauke nauyin karatun a tashoshi da yawa su ma musamman nan gidan rediyon jihar Jigawa mun san mai girma Barnawan Dutse kuma sakataren gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Adamu Abdul Qadir Fani ne shine ya dauki nauyin sa wannan karatu haka nan gidan radio Freedom da JTV duk akwai wasu bayin Allah ma da sun dau nauyin ni ban ma sani ba wasu an gaya mun wasu ba a gaya mun ba haka a Kano gidajen radio da yawa suna ne akwai gidan radio Rahama da wanda mun sani Alhaji Yusuf Abdullahi Fantiya duk shekara yakan dauki nauyi da kungiyar Hawariyun haka wasu gidajen radio wanda sai wasu su yi mun waya su ce ai ana sawa gu kaza su da La Express da Y duk ne to dukkanin su ba wai dan ni bane amma asali dai karatu ne da dama ana kaka'arsa ake ciki kowa ana ta sa karatu to muna fata Allah subhanahu wataala ya ƙara musu damuwa da addinin musulunci yadda suke taimako a yada shi to Allah su ma ya yada alheri a zuriyarsu baki daya duk wanda ya sa hannu mai girma gwamnan jihar Jigawa ba zan manta ba irin kokarin da yake yi a kowace shekara wajen da tallafi da abubuwa na kulawa dai ga taimakon addini da kuma harkar shi kansa tafsirin da mai martaba sarkin Dutse Alhaji Dr. Nuhu Muhammad Sanusi kullun harkar addini musulunci dama aikinsa ne damuwarsa ce sha'awarsa ce haka nan sauran sarakunan mu na jihar Jigawa duka muna fata Allah madauki duka ya sa musu albarka ya kara musu haɗin kai ya tabbatar mana da zaman lafiya a tsakanin waɗannan jihohi namu abinda muke ciki a wannan ƙasa kowa ya san shi kuma kullum muna faɗakarwa a kansa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana ƙarshen mummunan hali ya maida mu kyakkyawan hali abinda ake na kashe-kashe satar ɗan adam da yayyanka jikin mutane da kuma kwace dukiyoyin mutane da banka wa wurare wuta da hana mutane kasuwanci da noma da sauransu da makarantu a hana karatu a sace yara ana neman a kawo kuɗi duk wannan abubuwa bala'i ne da yake faruwa sakamakon miyagun ayyukanmu muna fata Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu tuba mu daina kuma Allah ya dauke mana wannan hali Allah ya canza mana zuwa hali wato wanda yake mai kyau yan uwana wasiya ta ƙarshen wannan darasi da zan yi insha Allah ba zan ce ta ƙarshe ba ita ce don Allah mu yi kokari mu dauki wasiyar da Dr. Mansur Isa ya ambata dangane da aiki da abin da muka ji wajen abin da aka ambata mana na yadda zamu zauna da junanmu yadda zamu zauna da matanmu yadda zamu yi tarbiyyar 'ya'yanmu
in muka canza to za mu ga sakamakon a cikin ayyukanmu, kuma sakamakon zai bayyana a cikin mu'amalar da mu ma za a yi mana. In kai wa mutum mu'amala mai kyau da iyayenka da makotanka duka, kai ma za ka zama mai kyau a mu'amalar da wani zai zo yi maka daga baya. Za ka kullum mu daure da Allah abinda muke ji din nan a ga canji. Ana faɗin abubuwa marasa kyau tsakanin samari a garin nan, ana kaza ana kaza ana kaza, mu mun san ba iya garin nan bane. Alhamdulillah garin mu gari ne na albarka, kamar da dakta ya ambata tarihin musulunci mutajaddid a wannan garin, ma'ana root dinsa da dadde ne. Don haka ba gari ne da zamu ga cewa al'adu sun fi karfin sa ba, musamman abubuwan da suka shafi neman komawa zuwa ga wasan dodo din nan, da al'ada ce ta wurjanci kafin zuwan musulunci. Muna fata don Allah shugabanni kar su ji tsoron kowa wajen yakar wannan abu, wallahi ba musulunci bane, kuma Allah zai taimake su akan yakar sa. Dan Allah a hada kai a ga cewa an daina wannan abu a karamar hukumar birnin Kudu ya zama tarihi. In za a rubuta a fadi cewa akwai mutane da su kafin su musulunta suna kaza da kaza, akwai wasan dodo da ake yi, wannan al'ada su ce addinin su ne, a musulunci ba a harkar dodo. Don Allah a taimaka a ga ƙarshen wannan lamari ya fita daga cikin tarihin birnin Kudu. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya ƙara mana albarka a rayuwar mu, Allah ya taimake mu, kuma Allah ya tabbatar da mu a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan addu'a kullum ina nana ta ƙarshen kowanne karatu, ina tuna wata rana shekara uku ko nawa da suka wuce wani taro ya haɗa mu a Zaria, sai ga wani mutum ya zo ban san shi ba, sai yake ce min shi ba abin da ya dame shi bayan sauraron karatu da yake yi, addu'ar ƙarshe da nake kullun din nan Allah tabbatar da mu akan hanyar daidai, yace wannan abun yana cikin abin da ya ja hankalinsa kuma yake ta addu'a Allah tabbatar da shi, ba wai ni mai fadan ba, shi farko tukuna sannan kuma sauran al'umma, saboda yace roƙon shiriya yana cikin babban abu. Kuma dama abin da Allah madauki ya karantar da mu kenan, me yasa aka koya mana ihdinas siratal mustaqim a cikin kullum a Fatiha? Ai saboda kar kai alfahari cewa kai ka gama shiriya, kai tun daga kai ahlus sunna kullum kana musalla masallaci ahlus sunna shikenan ka gama shiriya, kowa batacce ne kai ne, a'a kullum ka roki Allah ya tabbatar da kai a hanyar da take ita ce daidai. Inda kuskure a wani abu da kake to ka koma daidai, duk wanda kuma ba akan daidai ba Allah dawo da shi kan daidai, wannan ita ce addu'a. Kuma sai kaga Allah madauki yana kara maka basira ya kimsa maka shiriya ya dora ka akan tafarki har ƙarshen rayuwa din. Dole anan zan tsaya saboda lokacin yarina ya kure. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mana albarka a wannan karatuka da muka yi bana, Allah kai mu baɗi, kuma in mun samu dama ta ci gaba da wannan karatu mako mako, Allah sa ya amfana. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokinmu cikin alheri. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.